Idrissa Sedulia et de Michel Joseph à la mise en.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwanni na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samun mu ko da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya kama mu a gidajen radio ka da suka hada da amfani sarauniya fara'a Nomad da Dalol da Niya FM da ke birnin Kwanni, sai tashar mu ta Voa Africa da ke birnin Yamai kan mita 102.5. A Ghana ana iya kama mu a Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga birnin Kwanni na Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka, daga ciki hadda waɗansu sassa na babbar hedkwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa tarayyar Najeriya ana ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta game da janye gayyatar da kungiyar lauyoyin kasar ta yi wa gwamnan Kaduna Nasiru Al-Rufai zuwa taron. A yankin da magaramtar Jamhuriyar Nijar kuma an shirya wani taron nazarin hanyoyin da za a bi domin maido da darajar fata. Haka zalika za ku ji hira ta musamman da muka yi da shugaban kungiyar addini Islama ta Jama'atul Kitabu was Sunna Sheikh Shu'aibu Muhammad game da abubuwan da suka jima a babban taron kungiyar da aka gudanar a birnin Kwanni kan batun da ya shafi zaman lafiya. Akwai shirin kowa bar gida da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar, sannan mukammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan kun ji halin da duniya take ciki a wannan hantsin.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Kaje Litinin da daddare yan jam'iyyar Republican a Amurka sun yi jerin gwanon kambaba shugaban kasa Donald Trump a babban taron tsaye da dan takarar jam'iyyar Republican da kuma yin kira na sake zaben sa. Amma a ƙarshen taron na daren jiya, Trump da kansa ya kaddamar da hare-hare akan abokin karawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. A jiya Litinin, wakilan jam'iyyar sun sake baiwa Trump tikitin takara a wa'adi na biyu na shekara hudu, inda shugaban Amurkan ya bayyana na ɗan lokaci kaɗan a wajen taron na garin Charlotte na jihar North Carolina. Ya kira zaben 3 watan Nuwamba zaɓe mai matuƙar muhimmanci a tarihin ƙasarmu. Ya ce hanya ɗaya tilo da jam'iyyar Democrat za ta iya kayar da shi shine su yi magudin zaɓe ta amfani da jefa ƙuri'a ta aikewa da saƙo. Jawabin na Trump na jiya Litinin shine na farko a jerin kwanaki hudu da aka shirya za a yi magana da yawanci za a yi shi ta kafar bidiyo a Charlotte da Washington, da zai gabatar da jawabin sake amincewarsa ranar Alhamis a fadar White House. Manyan kusoshin jam'iyyar ta Republican da dama ne suka gabatar da jawabin a taron na jiya, ciki har da tsohuwar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley.
In this election we must choose the only candidate who has and who will continue delivering on that vision.
A wannan zaben wajibi ne mu zabi dan takara da kawai yake da burin samar da ci gaba. Shugaba Donald Trump da Mike Pence na tare da goyon bayana, yayin da kuma Amurka take da alkawarin mu na rubimbiyar ci gaban da aka samu a baya. Babban dan shugaban kasa Donald Trump Jr. yana ɗaya daga cikin masu jawaban da suka kare shugaban, da kuma Senator Tim Scott na jihar South Carolina, shi kaɗai ne bakar fata da dan jam'iyyar Republican a majalisar dattawa. Gwamnan jihar Wisconsin Tony Evers ya tura dakarun tsaron ƙasa zuwa Kenosha don kare tashin hankali bayan da wani ɗan sanda ya harbi wani mutum baƙar fata. A ranar Lahadi da yamma aka harbi Jacob Blake ɗan shekaru 29 a baya, kuma ya ji mummunar rauni yayin da ya jingina a motarsa sa'ad da yaransa uku suke ciki. 'Yan sandan sun je ne domin kai ɗauki a kan saɓanin cikin gida, to amma ba a san abin da ya janyo harbin ba, sai dai ba a bayyana ƙabilar 'yan sandan uku da suke da hannu ba. Amma harbin ya janyo tashin hankali a daren Kenosha, gari mai tarihin ma'aikata da ke da yawan jama'a kusan 100,000 a tsakanin Chicago da Milwaukee. Dan takarar shugaban ƙasa Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya yi kira da a gudanar da cikakken binciken gaggawa kuma na gaskiya a kan harbin, kana jami'an dole su girba abin da suka yi. Masu bincike a juba babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu a jiya Litinin sun gano wani ɓangare na jirgin sama ƙirar Rasha da ya haɗari a ranar Asabar kilomita 3 daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Juba, da ya kashe mutum 7 daga cikin fasinjoji 8 da kuma ma'aikatan jirgin. Peter Paul Inhal, mutum ɗaya da ya tsira daga haɗarin, ya shaidawa shirin Southern Sudan in Focus jiya Litinin cewa ya yi imani matsalar inji ce ta haddasa faduwar jirgin na Antonov 26 yayin da muka tashi sama daga filin jirgin sama na Juba zuwa Awul ta Wau. Mun ji wata ƙara a injin da ke ɓangaren dama na jirgin. A lokacin da abin ya faru, jirgin ya fara yin ƙasa yana sauka, Inhal ya faɗa wa BOA. Inhal, wanda ya samu raunin ƙunar wuta na digiri 3 da karaya a kafar dama da kuma mummunar rauni a ƙashin baya, ya ce bayan da ya ji ƙarar, matukin jirgin cikin hanzari ya faɗa fasinjojin zai koma filin jirgin da suka taso. Inhal ya faɗa wa BOA cewa yayin da yake ƙoƙarin komawa sai injin ya mutu. Matukin jirgin ya kasa yin komai, jirgin ya kasa yin sama kuma ya kasa komawa, kawai sai ya kama da wuta kana ya filla-filla ya watsar da mu. Su ‘yan gwagwarmaya guhuru a Turkiya sun ce suna fuskantar matsin lamba daga hukumomin Turkiya, abin da ya haifar da fargabar cewa Ankara ta fara ba da kai da kamun kafa ga cana. Dubin da batar ‘yan guhuru suka nemi mafaka a Turkiya daga ci gaba da kama su da hukumomin cana suke yi wa akasarin tsirarun musulmai. Ɗaruruwan dubban guhuru ne yanzu haka ake tsare da su a sansanoni, wanda Beijing ta kira da cibiyoyin sake ba da ilimi. Turkiya muhimmin sansani ne na fafutukar yaƙi da musgunawa ‘yan guhuru da China ke yi, amma masu gwagwarmaya suna tsoron Ankara ta fara neman hana irin wannan zanga-zangar. A ƙasar Turkiya ba za ka iya yin kakkausar murya ta sukar China ba, in ji wani ƙaramin rukunin ‘yan guhuru a wajen zanga-zanga a farkon wannan watan. ‘Yan sanda sun tsare masu zanga-zanga da ke sanye da riguna, masu hotunan iyalai da hukumomin China suka tsare. Sassan gabar tekun Amurka suna cikin shirin kota kwana na mahaukaciyar guguwa, yayin da masu hasashen yanayi suka yi hasashen mahaukaciyar guguwa ta Laura za ta iya rikidewa zuwa guguwa mai ƙarfi ya zuwa yau Talata da daddare.
Labarin duniya kenan kuka saurara, yanzu sai taskar rahotanninmu, inda za mu fara da tarayyar Najeriya, inda yanzu haka ake ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta game da janye gayyatar da kungiyar lauyoyin kasar ta yi wa gwamnan Kaduna Nasiru Ahmed El-Rufai saboda korafe-korafen da ta ce an kai mata. Kawunan kungiyoyin dai sun rabu game da wannan batun, musamman ma ganin yadda addini ke neman mamaye maganar baki daya, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikira Ekomola.
Majalisar Koli ta harkokin shari'a a Najeriya ta ce matakin kungiyar lauyoyin Najeriya na janye gayyatar gwamnan jihar Kaduna zuwa taronta abun kunya ne da zai iya zubar mata da kima ma baki daya. Inji babban sakataren majalisar Malam Nafi Ubaba Ahmad.
Na ɗaya dai, ko da shi gwamnan ba lauya ba ne, wanda shi kanshi lauya ne, bai su masa adalci ba su ɗauki wannan mataki. Abin da kai ci ne ƙwarai abin ban haushi.
Wasu suna ganin ita kanta majalisar koli ta harkokin shari'a in ta shiga wannan magana kamar ita ma ta saka addini, tunda ana ganin shi musulmi ne, ita ma wannan kungiya ta musulmai ce.
Gaskiya ɗaya take, kuma wani nauli ka bata, kuma ko ba daɗe ko ba juma za ta tabbata. Kuma don kungiyar addini ne, ai mu ne ya kamata mu fito mu yi magana. Abin kunya ne ma a yau Najeriya a ce kungiyar lauyoyi haka take, a ce kai kanka kana kiran ka lauya.
Sai dai kuma ita kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna wato Sokapo ta ce ta ji daɗin matakin da kungiyar lauyoyin Najeriya ta ɗauka akan gwamnan jihar Kaduna. Mr. Luka Biniyar shi ne mai magana da yawun kungiyar ta Sokapo a jihar Kaduna.
Duk wanda yake jihar Kaduna da an ci masa wulakanci, an yi masa rashin gaskiya a hannun gwamna Nasir El-Rufai, ai dole ya goje da matakin nan da kungiyar lauyoyi suka ɗauka a Najeriya. Mu a Sokapo mun ce wannan daidai ne, kuma ya zama hujja ga duniya da san cewa abin da El-Rufai ya ce wa mutanen Sadon Kaduna ana gani kuma an damu.
Tuni dai matakin kungiyar lauyoyin ma ya sa majalisar koli ta harkokin shari'a a Najeriya ta shirya zuwa gaban kotu domin yi wa tukka hanci, kamar da yadda babban sakataren majalisar Baba Ahmad ya tabbatar wa da muryar Amurka.
Muna tunanin mu kai wannan al'amari kotu ma, ba don shi Gabdan Nasiru ba, ko don kowaye aka yi ma an zalunce shi. Saboda haka a kai su kotu don a tabbatar da cewa abin da suka yi bai ma kan ka'idar constitution nasu, sannan kuma ya saba ma constitution na kasa wannan zai ja musu burki su dinga safara tunani. Na biyu, muna kokarin mu ja hankalin kungiyoyin na jihohin arewa kar su janye, amma in sun janye wannan zai ja hankalin su ma fiye da komai akan cewa lallai akwai limit din abin da za su yi na rashin adalci.
Wato kuna nufin su kungiyoyin arewan kasa halarci taron?
Kwai kuma wannan mataki na farko ne ma.
Sai dai shi mai magana da yawun kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna Sokapo Mr. Luka Biniyar yana ganin darasi ne ya kamata gwamnan jihar Kaduna ya dauka game da janye gayyatar da kungiyar lauyoyin ta yi wa gwamna zuwa wurin wancan taro.
Idan shi gwamna mutum ne da ya kula a ga masa gaskiya, matakin lauyoyin nan ya kamata ya natsu ya zauna ya kalli kansa ya tambaye kansa anya yanda nake bin da sadan Kaduna haka ya kamata kuwa. Saboda haka ya ji maganganun lauyoyin nan, ya duba abin da ya yi da baya, ya duba gaba, ba zai zauna mulki har abada ba.
Tuni dai wannan mataki na kungiyar lauyoyin Najeriya ya raba kawunan mambobinta a wasu sassan arewacin wannan kasa, ciki ko har da waɗanda suka yanke shawarar kaurecewa taron ma baki daya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Isa Lawal Ikara kenan daga birnin Kaduna. To yanzu sai jamhuriyar Niger, inda wani tsari na kasashen Afrika ta yamma mai kula da haɓaka sana'o'i da ake kira PCAO ya shirya wani taro na musamman da masu sana'ar fata da girki na yankin da magaram ya shafa domin farfado da darajar fata tare da kullu da hanyoyin da za su taimakawa wajen haɓaka kasuwanci na fata a kasashen duniya. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Tamar Abadi daga birnin Damagaram.
Makasudin taron dai shine koma bayan da aka samu a lamarin fata a nan jihar Damagaram, tare da duba hanyoyin da za a farfado da darajar fatar. Ma'ilu Jubo shine muƙaddashin darakta mai kula da hulɗar kasuwanci a ofishin ministan kasuwanci na jamhuriyar Niger.
Darajar fata ta yi ƙasa, kenan wannan foramin da za a yi don a haɗa mutane su tantamna a tattara bayanai duk bisa yanda wannan fannin fata yake ciki. Wannan masu aiki a ciki su faɗi iya matsalolinsu da abin da suke ga in aka kawo abin zai ci gaba. Kenan shi wannan proje bisa wannan bayanin da aka tattara a wannan taron na yau shine zai yi nazari ya gani yayane ne zai ya kama musu don saboda darajar fata ta dawo a nan jihar Damagaram kuma a Niger duka gaba daya.
Harkar fata na da matsala sosai, cewar kungiyar inganci wadda take sayan fata a tabakin Muhammad Badamasi suna fuskantar matsaloli masu yawa sosai sabanin shekarun baya.
Babban matsalolin mu ga fata rashin masaya, musamman gurin saida ta. Nigeria ce kuma a yanda naira ta zama yanzu, yanda fata ta zama yanzu, fatal akuya an ka dauke ta yanzu bana hali kuma zaka yi ana yadda ta fatal akuya ta zama $5, $10 ta rago a sai ta $50, $60. Babban matsalar mu shine gurin masaya. Kuma kamar nan muna da taneri ma da yaro, ya kamata a ce inda tana yi su ne ya kamata babban amannan mu, wanda ya kamata mu rika kai musu fata muna saida. Wallahi ba abun da yake cin tuwa kwarya bisa kan rishin gurin kasuwancin fata.
Su ma dai masu jima ba a bar su a baya ba, duba da yadda jimar take taka rawa a harkar fata. Sai dai su ma abin da ya koro sauran tsugunne ya same su. Inji Abdurrahman Kasum, shugaban masu jima na jihar Damagaram.
Matsalolin mu na farko wanda muke fara cikin fama da rushin ruwa, an ce jima an ce ruwa, yadda ruwa abu yake kyau. Kuma na biyu muna da matsala ta jihar. Na uku wurin inda za mu kai kamu mu saida, tun da wanda muke sayar ma kayan nan ne kadai. Muna so mu rika da kamu ba in taro mu haɗa taro mu rika huda, to amma babu hanyar da za mu abu. Kin mun samu wannan in Allah ra za mu yake, tun da an kuwa mu ta kanki dukkan huda wasu wali da wani abu don mu iya suwana. To
Damagaram dai sanin kowa ne shahara wajen sarrafa kayan fata, sai dai a yanzu abubuwa sun ja baya. Hakan ne ya kai kungiyar masu sarrafa fata ba ma hukumomi shawarwarin yadda za a dawo da wannan martaba ta fata. Anis Musa shine jagoran kungiyar.
Mu shawara da za mu ba magabata sai mu tunatar da su da yanda kotu ma Sankara ne yayi a kasashi Burkina Faso, tarihi wasu abubuwa na kasashen waje in ba na kasa ba. To a haka ina ganin kayan fata sai daraja.
Abin jira a gani dai shawarwarin da PCAO din ta tafi da su, hukumomi su cika su. Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger.
Tamar Abare kenan daga birnin Damagaram. A makon da ya gabata ne malama addinin Islama na yankunan jamhuriyar Niger hudu da suka hada da Tilabiri, Tawa, Maradi da Dosu suka kammala daukar horo kan zaman lafiya da kuma yadda ya kamata musulmi ya gudanar da siyasar sa musamman ma a daidai lokacin da guguwar siyasar ke kadawa a jamhuriyar ta Niger. Kungiyar addinin Islama ta Jama'atul Kitab was Sunna ce ta shirya wannan taron a garin birnin Gwanni. Na samu zantawa da shugaban kungiyar Jama'atul Kitab was Sunna Sheikh Shu'aibu Muhammad Dominjin ko wa'annan irin nasarori ne aka samu aka cimma a wannan taron. Ga kuma abinda yake cewa
wato malaman da muka tara na gundumomi wajen mutum 80 muka yi wannan aiki da su sun fahimce mu kuma sun gane manufan mu shine kuma sun ji dadin wannan aiki wannan karantarwa da wannan waye kai da aka yi musu bisa ga karantarwa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine addinin zaman lahiya da kwanciyar hankali ya ba kowa haƙi da aka jingina shi ga ta'addanci in ka ga mutum ya jingina musulunci ga ta'addanci bai san addinin bane yayi mai mummunan fahimta saboda ka duk wanda ya fahimce sa da kyau to ya san addini ne na zaman lahiya mai kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa mai ba kowani musulmi haƙi ba dan ƙasa kaɗai ba addini wanda Annabi ya zauna da Yahudawa da kowani irin mutane kuma ya ba su haƙin su aka zauna lafiya sai dai shi addini ne na kiran mutane zuwa ga a fahince shi in an gane shi da karin gumesa ka shiga cikin wato tutu zaman lafiya in kun baka gane ba shi addini ne wanda ake son duk wanda bai gane shi ba za a zauna da shi lafiya lau karkashin fahimta yanda dai Annabi ya zauna da kowani irin mutane to manhum mu kenan muna iya zama da kowani irin mutane amma kuma ba za wasa ba game da kiran waɗanda ba su gane ba Allah ya gane da su addinin musulunci bisa ga tsarin da Annabi kira su ya fahimtar da su manzon Allah bai taba zubda jinin mutane haka banza ba sai ya kira su ya nuna musu addini da muhimmancin sa saboda haka ba addinin ta'addanci bane addinin ba kowa haƙin sa ne Allah sa kowa musamman hukuma da sauran musulmi su gane muna manhum mu kenan Allah kuma ya kama muna Allah taimake mu akan wannan aiki
to da yake an tabo wancan jan hankali musamman ga ƴan ƙasa ga tunkaruwan lokacin siyasa ya kuka ja hankalin maluma saboda ga su te su tsunduma ciki a danganta su da siyasa
malaman mu gabaki ɗayan su muna karantar da su ba ƴan siyasa bane malamai uwayen al'umma ne malami ba a san ya zake cikin siyasa ma'ana ya zama irin yanda ƴan siyasa ke siyasa shi malami ba ke ba siyasa akwai ta addinance amma ba irin yanda ake gudanar da ita ba saboda ka irin waga siyasa wanda ake yi malamai ba su zakewa cikin ta kun ba aikin su bane suna dai fahimtar da ƴan ƙasa yanda ya kamata a yi ta wajen ba da ƙuri'a sai dai kowane ɗan ƙasa malami ne kowane iri ne yana iya yi ƙuri'arsa ga wanda ya amince ma dan haka mu muna ce musu ne su ja hankalin ƴan ƙasa musamman ƴan siyasa cewa a yi wannan zabe da gaban mu a yi shi lafiya cikin kwanciyar hankali cikin adalci dan babban abu wanda ake yi an sa adalci a cikin tahiyyar sha'anin zabe da ainihin tsana ke zaka iske an yi lafiya an kare lafiya wannan shine malamai suke nasiha suke akan wannan ba ainihin cewa su haɓin bari ba su zama suna ƙin siyasa wannan ba aikin mu bane sai dai nuna ma al'umma inda ya kamata a yi
masu sauraron mu karar ku sha'afa muna kawo muku wannan shirye-shirye ne na musamman daga nan birnin Gwanni na jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar mana da shirin kowa ya bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar gida
ka san wanda ba awa ka sace darago daraga masu yalzama kai wani goma
kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji da ta musamman da wasu ƴan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma
muna tare da
Usman Dan Kano da ke nan a jamhuriyar Niger
yanzu akwai wani kira da zaka yi matasa waɗanda su ma suna buƙatar zuwa nan a Niger domin samun sauyin rayuwa ko ko wani kira gare ka ga in ce matasa wanda suke barin Niger Nigeria suna kama hanya zuwa Libya a shigar ruwa a ce za a je ture kuma in je turan ma ba komai sai wahala wani kira gare ka zuwa ga waɗannan matasa
eh to wallahi kiran nan da nake gare su inda a ce ina da bulala ma san ina kiran su saboda gaskiya abun zan tare ne sai na ba mutum gashi sosai
eh
sannan sai in ƙara ja masa kunni saboda dukkan kasashen namu akwai arziki a cikin shi to amma kuma wani abin sai ka ji dai inda Allah ya kira mutum kuma wannan sai ya ce amma duk wanda ya hakuri inda Allah ya ajiye shi dan Allah da zai samu abin da zai rufa kan shi asiri da ba sai sa wa kanmu kaman cewa sai an je Turai ne za ake samu wata kyakkyawar rayuwa ba. Yawa anan ma muna samun kyakkyawar rayuwa, ko da ke mu dai mun baro Najeriya dai sha'anin abubuwa da suka tabarbare ba kabar nan ba gaskiya. Yawa mu dai garin mu nan suke Turai din mu gaskiya. Yawa muna zaune lafiya da jama'a da mu'amala da gwamnati da kowa da kowa muna zaune lafiya.
Haka nan ne. To nan ga 'yan Najeriya kuna da dama a nan a ƙasar Niger zance a koko a birnin Yamai?
Ai, mun wuce miliyan ma ina gana a birnin Yamai.
Ikon Allah, miliyan haka ce?
Ƙwarai ma kuwa, ai sai dai don ba za a girgama ba ne, inda za a girgama ai mun wuce miliyan.
Haka nan ne, kuma na sa akwai wasu ma sun zama 'yan ƙasa ko?
A, ƙwarai ma kuwa, ko mudun ma mun zama 'yan ƙasa tun da shekara 25 ba kwana 25 ba ne.
A, haka nan ne, haka ne, ikon Allah. To Allah dai ya ƙara ba da.
Tunda ni yanzu ya.
Ina jin ka.
Mu yanzu yadda muka shekara 25 yanmu gasa duka a cikin kasa. Yadda na san Yamai ma ban san yanzu Kano zan ce maka sosai ba.
Haka nan ne.
Yawa ya ci canza sosai ma kuwa.
To yanzu kai in ka kalli a jamhuriyar Nijar, in ce ka kalli Yamai, wani sauyi kake so ka gani ƙasar ta samu a matsayinka zan ce ɗan Nijar, ɗan Najeriya kuma wanda dai zamna ƙasa na wajen shekara 20?
25.
25 zan ce.
To gaskiya sauyin da nake so in gani musamman a nan cikin Yamai ko kuma cikin Nijar gaba ɗaya, yawa yadda hukumomi suna ƙoƙari. Gaskiya suna ƙoƙari wajen kula da harkar tsaro. Saboda tsaro gaskiya shi ne gari. Duk inda aka ce babu tsaro, to gaskiya gari da ya rago kowane ko mai girman garin. To gaskiya nan suna ƙoƙari wajen harkar tsaro, sai kuma wajen kawata birane shi ma. Wajen kawata birane gaskiya ana ƙoƙari. To sai dai gaskiya kashi ɗaya ne za a ce cikin goma na birnin Yamai yake da kyawu. Kashi tara gaskiya sai dai a hankali wannan ɓangaren.
To me kake so ka gani an saka a wa'ancan taran?
To taran kamar hanyar ruwa, kamar kota inda ruwa zai wuce, da kuma hanyoyi na cikin unguwanni haka, ba manyan hanyoyi ba, haka na cikin unguwanni haka, yadda za ka wuce kamar daga unguwa zuwa unguwa. Saboda za ka yi unguwannin da in har aka yi ruwa, to wallahi ka ce za ka je gwanda ma ka ce ka kama hanyar dosa da kafa. Saboda kafin ka samu taxi. Kafin ka samu taxi da kai unguwannin nan, wallahi ka samu aiki. Kamar yin unguwannin ba ni Sumbude, ba ni Kwandu, dukkansu zuwa Ɗan Zama zuwa Dastan unguwannin, duka waɗannan in dai kana son ka je wallahi ka samu tashin hankali. Bayan kuma ko da yake ita hukuma tana da alhakinta ne ta gyara ta, amma su kuma mazauna cikin unguwanni ya kamata ce su ma sun haɗa kai saboda a gyara gari, ba wai sai an jira hukuma ta zo ba. Ya kai ba mutanen unguwa su ma su dinga gyarawa saboda amfaninsu kafin gwamnati ta zo ta amfana da su.
To na gode ƙwarai Malam Usman ɗan Kano, ɗan asalin ƙasar Najeriya da ke nan jamhuriyar Nijar da ke zaune a Yamai babban birnin kasar. Mun gode da ka ba mu damar tattaunawa da kai a cikin shirin Wayar Bar Gida. Gida ya bar shunni Abdul Aziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah. Na gode.
Abdul Aziz Adili Toro sai mu ce an gaishe ka. Za mu ba Sulaiman Barmahili yanzu domin ka muna sharhin jaridun jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Venement, wacce ta ruwaito cewa akwai alamar duhu tattare da manufofin sojojin da suka yi juyin mulki a kasar Mali, a yayin da suka gayawa mai shiga tsakani na kungiyar ECOWAS cewa soja ne zai jagoranci gwamnatin riƙon ƙwaryar da za ta shirya zaɓe bayan shekaru uku. Jaridar ta ambato kakakin waɗannan sojoji a ɗaya gefe yana cewa batun kafa gwamnatin riƙon ƙwarya da tsawon lokacin da za ta ɗauka kafin shirya zaɓe, da batun waye ne zai shugabanci wannan gwamnati wata magana ce da ta shafi 'yan ƙasar Mali kaɗai, abinda ke nunin ba su yi na'am da ta yin ƙungiyar sai da yawo ba a kan maganar shiga tsakani. Jaridar Lanketer na cewa faduwar gwamnatin Ibrahim Boubacar Keita wani abu ne da ya kamata ya zama wa shugabannin kasashen Afirka darasi. Domin a cewarta rashin sauraron damuwar talakawa ne hujjar da sojoji suka yi amfani da ita wajen kifar da shi. Jerar ta ce kasashen sai da yawo akalla biyar ne ke shirin gudanar da zaɓe kafin ƙarshen shekarar nan ta 2020. Kuma tuni aka fara ta da jijiyoyin wuya a kasashe irin su Cote d'Ivoire da Guinea-Conakry sakamakon fatali da kundin tsarin mulki, abinda a fili ke nunin yiwuwar afkuwar irin abin da ya faru da Ibrahim Boubacar Keita na Mali. Jaridar Air Info na cewa wata sabuwar kungiyar 'yan tawaye mai hamayya da gwamnatin Nijar ta bayyana a makon jiya akan iyakar kasar ta Nijar da Libya. Jaridar ta ce a wani sakon bidiyon da aka aike mata a washegarin bikin kafuwarta, kungiyar ta caccaki manufofin gwamnatin Nijar. To amma a cewar ta kawo yanzu ba ta da masaniya a dangane da ainihin waye ne ke shugabancin wannan kungiya mai sunan Union des Forces Patriotiques pour la Refondation UFPR. Mu karkare da jaridar L'Actualité wacce ta ruwaito wani labarin da 'yar jarida Samira Sabu ta rubuta bayan la'akari da yanayin rayuwar da fursunoni ke ciki a gidan kasan birnin Yamai. Jarir ta ce Samira Sabu wacce ga nauce akan wannan al'amari sakamakon gidan wakafin da ta yi a kwanakin baya. Ta gano cewa matakan ladabtarwar da ake ɗauka a gidan yarin na Yamai na haddasa mutuwar 'yan kaso da dama sabanin yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta rattabawa hannu akan maganar daraja ta 'yanci da mutuncin ɗan adam. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To za mu kammala shirin ne na yau da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko, wanda yake kan karagar mulkin tun shekara ta 1994, ya yi ikirarin sake samun nasara a zaben da aka gudanar ranar 9 ga watan Agusta. Dubban 'yan kasar Belarus suna kalubalanta sakamakon zaben da ya nuna ya samu kashi 80 cikin 100 na kuri'un, da dama sun shiga tituna suna zanga-zanga da zargin cewa an tafka maguɗi. Nan da nan da karin gwamnati suka farma masu zanga-zangar da duka, suka kakkama suka kuma kulle masu zanga-zanga da dama da manema labarai da kuma dubban 'yan hamayya. An kashe akalla masu zanga-zanga hudu. Bayan zaben, shugabannin hamayya guda biyu suka kaurace wa Belarus da suka hada da 'yar takara hamayya Svetlana Tsikhanouskaya, wadda ta tsaya takara bayan da aka daure mijinta Sergei, wani mai rubutu kan harkokin siyasa, aka kuma haramta mashi tsayawa takarar shugaban kasa. Ana ci gaba da zanga-zanga a biranen Belarus. Sama da mutane 100,000 suka gudanar da zanga-zanga ranar 16 ga watan Agusta, adadin da yake da yawan gaske a Belarus. Masu zanga-zanga da dama suna cikin kungiyar wani gangami da ake kira Women in White, waɗanda suka shiga tituna suna gangamin kin jinin kaiwa masu zanga-zanga hari da kuma kama ƙaunatattunsu da 'yan sanda suka yi. Mata sanye da fararen tufafi sau da dama ɗauke da furanni sun fara fita ne makon jiya a Minsk. Sai dai an gudanar da irin wannan zanga-zanga a kasashen Jamus da Poland da Belgium da Ukraine da kuma Russia. A fili yake karara, ganin matakin da al'umma Belarus suka ɗauka a kan zaben da ake takaddama a kai cewa suna neman wani abin da ba su samu ba daga Alexander Lukashenko a tsawon mulkinsa na shekaru 25. Al'ummar ƙasa da ƙasa sun ji kukan mutanen Belarus, suna kuma tare da su a burinsu na komawa mulkin demokuraɗiyya. Amurka da kuma shugabannin kasashen Turai sun bayyana damuwa dangane da zaben Belarus da suka ce ba shi da sahihanci, sun kuma kushewa murƙushewa masu zanga-zanga da gwamnati ta yi da kaiwa manema labarai hari da gasawa waɗanda ake kulle da su a ƙuba da kuma toshe hanyar sadarwar intanet. Yayin ziyararsa kwanan nan, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Pompeo ya ce manufar ita ce goyon bayan al'umma Belarus su cima burin su na kasancewa ƙasa mai ɗiyauci da 'yanci. Jama'ar suna neman abin da kowane bil'adama yake so, 'yancin zaɓarwa kansu irin gwamnati da suke so. Saboda haka muna kira ga shugaban kasar Belarus ya rungumi kowa ya saurari al'ummar kasar kamar yadda suke bukata. Sashen muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku kasance lafiya daga nan birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar. Masu salamu.